Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Juma'a 10 ga watan Janairun 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji gargadin da wasu likitoci suka yi wa jama'a da ke zaune a yankin Sahel game da yanayin hunturin sanyin da suke ciki. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus sai a jero number. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Juma'a, Amurka ta sake kakaba sabbin takunkumi akan Iran a wani mataki na mai da martani kan harin makamai masu linzami da Iran din ta kai kan dakarun Amurka a Iraki. Hukumomin Amurkan har ila yau sun sha alwashin kakaba wasu takunkuman da za su kassara tattalin arzikin kasar idan har hukumomin Tehran suka ci gaba da abin da Amurkan ta kira ayyukan ta'addanci. Sakataren Baitul Malin Amurka Steve Mnuchin ne bayyana wannan sabon mataki a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House, inda ya ce takunkuman za su kaikaici fannonin kere-kere da kamfanoni da na haƙar ma'adanan ƙasar ta Iran. Yayin wani gangamin yakin neman zaɓe da ya je a jihar Ohio a daren jiya Alhamis, shugaban Trump ya ce,
"So we seek friends, not enemies, but if you dare to threaten our citizens, you do so."
Yace mu abokane muke nema, ba makiya ba, amma idan har mutun ya kuskura yi wa ƴan ƙasar mu barazana, to ruwansa. To ƙasar ta Iran ta musanta zargin da ake yi cewa makamanta na linzami ne suka kakkabo jirgin saman fasinjan ƙasar Ukraine din nan da ya fadi a wajen birnin Tehran. Hukumomin na Iran sun nemi Amurka da Canada da su gabatar da bayanai kan hadarin, wanda ya sanadiyar mutuwar daukacin mutane 176 da ke cikin jirgin. A yau Juma'a, shugaban sashen kula da zirga-zirgar jirage a Iran, Ali Abdzadi, ya faɗa wa manema labarai cewa abin da Iran za ta iya tabbatarwa shine babu wani makamanta mai linzami da ya taɓa jirgin. Ya kuma ƙara da cewa idan har Amurka da Canada suna da tabbacin cewa makamin Iran mai linzami ne harbo jirgin, to su fito fili su gabatarwa da duniya hujja kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tura kalla ƙarin dakaru 1,000 zuwa yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a ƙasar Kamaru gabanin zaben da ƙananan hukumomi, wato za a yi na ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu a ranar 9 ga watan Fabrairu, duk da cewa mayakan 'yan aware sun sha alwashin haifar da rudani a lokacin zaben. An tura ƙarin dakarun ne a daidai lokacin da mayakan 'yan awaren ke ƙara zafafa hare-harensu tare da kama wasu 'yan takara da za su kara a zaben. Kanar Henry Chinda komanda ne a cikin dakarun da aka tura.
La hiérarchie tient à ce que les élections se déroulent.
Yace gwamnatin kamar ta duka kofa wajen ganin an yi zaben cikin lumana daukacin yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a arewa maso yammaci da kudu maso yammacin yankin. A dai wannan mako mai karewa ake kuma sa ran tura karin yan sanda kusan daidai da adadin na sojojin da aka tura. Mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu mai matsayi na daya Taban Deng Gai ya musanta zargin da ake masa na cewa wato ya take haƙƙin bil'adama. Gai ya kuma soki takunkuman da Amurka ta kakaba masa sanadiyar waɗannan zarge-zarge. A ranar Laraba, ofishin Baitul Malin Amurka ya saka takunkumi akan Gai, inda ya ce shi ya tsara ya kuma bada umarnin kisan wasu fitattun 'yan fafutuka, wato Samuel Don Luwak wanda lauya ne da kuma wani ɗan siyasa ɓangaren 'yan adawa mai suna Agri Idri. Amurka har ila yau ta zargi Gai da haifar da tsaiko a shirin zaman lafiyar ƙasar ta Sudan ta Kudu. sai dai mataimakin shugaban ya kwatanta waɗannan zarge-zarge a matsayin abin takeici kuma marasa tushe. A dai shekarar 2013 Sudan ta Kudu ta fanjama cikin yakin basasa bayan da aka samu rashin jituwa tsakanin shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa Riek Machar.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da samun sauyin yanayi a duniya, kama daga zubar ruwan sama kamar da bakin kwarya da karuwar yanayin zafi da sanyi a wasu sassa, jama'ar da suke zaune a yankin Sahel da ke yammacin Afirka, musamman ma a jamhuriyar Nijar da Najeriya, sun koka akan irin yanayin hunturin sanyin bana da suke fama da shi. Wakilinmu na birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya duba mana wannan al'amari ga rahoton da ya aiko mana.
Yanzu haka wani sanyin hunturu mai tsananin gaske ne wanda ba a saba ganin irin sa ba a ɗan shekarun baya-bayan nan ke kadawa a yankin Sahel. Kasashe kamar irin Niger da tarayyar Najeriya ba su tsira ba a cikin wannan lamarin na sanyi mai tsananin karfin gaske tare da kadawar iska, abinda yasa na tambayi waɗansu daga cikin jama'ar da na gamu da su a garin birnin Kwanni domin jin ya suka ji da wannan sanyin na hunturu na wannan shekara ta bana.
Sunana na su sanyin bana dai sai mu ce mun gode Allah, amma kan sanyi an yi shi, sanyi kan na bana an dan dauki lokaci ba a irin shi.
Sunana Abdulaziz Musa san, wallahi sanyin bana sai mu ce mun gode mu Allah, amma mun dan yi shi dan shekaru ba mu ga irin wanga sanyi ba. Na bana gaskiya sanyi ne wanda ya ratsa, amma yanzu mu dai mun gode mu Allah tunda muna cikin lokacin da sanya kamata a samu kayan sanyi, wani safa, wani takarmi, wani riga sanyi dan yara, dan tsohi, kowa da kowa.
Sunana Fati, wallahi sanyi kai bana an yi shekaru ba a yi irin wanga sanyi ba ga halin da ake ciki yanzu fi sabilillah.
Malam Muhammadu shine shugaban ma'aikatar duba yanayi na garin birnin Kwanni, yayin mini karin bayani game da wannan tsananin sanyi da ke kadawa a yankin Sahel a irin wannan lokaci musamman a jamhuriyar Nijar.
Wannan yanayi yanzu da muka gani na tsananin sanyi da iska, insha Allah yanzu wannan watan dai zuwa karshen shi darin bayani zaisha da iska, amma akwai lokaci zuwa lokaci yanayin daga wajen kasashen Libya yake zo muna, kenan kunzu ana iya same su amma ba dindindin ba, yana iya zo mai hucewa hakan ya zo ya huce. Bana dai ta dara tabar sanyin nan kadi ba ni ce muku daga gabas din nan da abun ya zo ya bana ya huce na bara, kuma da iskan ma da muka samu bana gabara ba mu same shi ba.
A cewar Madam Usman Maryama, wata jami'ar asibiti a babbar likitar mata masu juna biyu da yara kankana a garin birnin Kwanni, suna ci gaba da jan hankulan uwaye da su kula da yara kankana a wannan lokacin na tsananin sanyi da aka share shekaru masu yawa ba a ga irin sa ba a wannan yankin, musamman domin kariyar yara kankana.
Gargadin da za mu yi wa uwayen yara, su da kansu sun san yanzu lokaci ne wanda ba yaro ba ko kai ba kana neman inda za ka shige ka boye da kanka ba, ni yaran da bai iya magana ba. Muna samun su mata da yawa sun zo nan ma muna yi musu jawabi ko da yaushe, gaskiya a samu a kare yara da su, a zan sa musu kaya masu nauyi, a zan sa musu hulluna da su set, ana kare su da dare kuma a riye su dai da kyau a barbarin suna yawo cikin wanga iska. Gaskiya wanka ga yaro ga wanga lokaci uwayen yara sai dai su kiyaye dan ba tsafta bake kawuwa kace ko da yaushe sai kai ma yaro wanka, kana iya sa yaron ka daki ka goge shi da kyau ba sai ka mishi wanka ba, ka goge shi ka shawa mishi mai ka sa mishi kayan shi da kyau. Yin wanka a kowane lokaci ga wanga lokaci yana kawo ma yaro illa.
Su ma uwaye mata na tuntube su a lokacin da na same su a babbar asibitin ta birnin Kwanni, wani matakai ne suka dauka domin kare yara kankana musamman yan kasa da shekaru 5 da haihuwa daga wannan tsananin sanyin hunturu na wannan shekara ta bana.
To muna dai samu kayan sanyi saboda mu hasara da majina.
Sunana Zainab, mun samu tsari musu kayan sanyi kuma ka kula da yawo kuma ka ba mu wanka akai-akai saboda su lokaci ne ya kai da za ka kare ƴaƴanka.
A ko'ina akan ga jama'a sun kunna wuta akan hanya ko a cikin shago ko kuma a cikin ɗaki sun kewaye suna ji domin dumama jikinsu don tsira daga kamuwa daga wannan tsananin sanyi na wannan shekara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni,
ne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
A gaida Haruna mamman bakwa da wannan rahoton. To masu sauraro yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
There's a place in your heart, and I know that it is love, and a place that's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry, and a place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun sami kira daga jihar Niger, waye akan layi?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim mai wankin hula, menene wanne ne ra'ayinka yau?
To ni yau ra'ayina akan shugabannin mu na Najeriya, ainihin bangaren gwamnati da malaman mu da dukkan wani mai iko dai a Najeriya. Game da ainihin zubar da jini da ake lungu da sako a Najeriya nan, da rashin adalci bangaren shari'a, da kuma rashin yi mana ayyuka a lungu da sako na Najeriya dukkan inda ya cancanta a yi mana ayyuka na gwamnati. To tuna tabbe su muke game da wannan al'amura, su don Allah su wasu sani ba wannan abubuwan da ke samun mu musamman mu talakawan Najeriya. Idan wani ya zo shi ƙarfin mu, su ma ba zai bar su ba, don saboda haka su tsaya su yi adalci su gyara mana ƙasa, tunda Allah hore mana arziki a ƙasar nan. Abin da yake tafe da shi kenan.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Taraba, waye akan layi?
Yakubu ne.
To Malam Yakubu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne duk Allah mu muna jan kunne ga gwamnatoci su mana aiki. Kama irin ayyukan gona da ba mu kare nan ba, Fulani suna zuwa suna dan ana tabiya kana.
To muna jinka. Hello Malam Yakubu. To mun rasa Malam Yakubu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya. To ga shi mun samu wani kira daga jihar Kano, waye akan layi?
Ina nan Alhaji Umar daga Kano.
To Alhaji Umar, ya menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine muna so mu tunatar wa da gwamnatin tarayya musamman Buhari da irin alƙawarin da ya ɗauka wa mutane a ƙasar nan, da kuma halin da muke ciki yau. Na da shanara cewa mutane suna yaudara kansu, ya kamata gwamnati ta duba halin da ake ciki a ƙasar. An rufe boda, mutane suna wahala.
To mun gode Alhaji Umar daga jihar Kano da fatan shugaba Buhari ya ji wannan kira naka. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Yobe. Ba muke da shi a kan layi.
Alhaji Adamu Gayenge ne.
To Alhaji Adamu, menene ra'ayinka ko wani batu kake da shi da ya sha maka kai?
Wato abinda nake mamaki mu a nan Najeriya, abubuwan da yake faru wannan hukumomi, dukkan abinda hukuma ya shafa da alkalai da ƴan sanda da kowa, kasa hukunta mai laifi shi ya gagara. Kowa yana abinda ransa yake so. Ina muka nufa? Dukkan abubuwan nan da yake faruwa, rashin hukunta mai laifi shi ne yake yawanta masaiki kalai.
To Alhaji Adamu daga jihar Yobe mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Zamfara, waye akan layi?
Insha Allah, kai tsaye kuna tare da Isa Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara.
To Isa Salu daga Gusau, menene ra'ayinka?
An wuni lafiya?
Lafiya lau.
Ni ma lokaci na akan gwamnati ne zan yi, saboda Allah bangaren alkalan nan da shari'a ya kamata su dinga adalci da kamantawa. Sannan kuma ku yaushe cikin ƙasa shi a nan tsaro ya taɓarɓari sai kai ta jin kashe-kashe da zubda jini. Ya kamata a duba a ga ƴan uwa a taimaka da addu'a a samu a gudu tare a tsira tare. Abin ya yi mu yawa kullum talakawa na cikin wahala. Ya kamata shugaba Buhari masu ba shi shawaran nan su ji tsoron Allah, su duba saboda Allah. Al'umma suna cikin yanayi cikin ƙasa wallahi.
To mun gode Isa Salihu Gusau daga jihar Zamfara. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hazuwa balle, barka da dare.
To yawa barka ka dai, menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha maka
kai? Radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna jin ka.
To gaskiya ina so in yi shugabannin Najeriya nasiha ne, saboda mu dai wannan da gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ko da suke cikin mulkin nan, wanda ya ba mukamai ba su wahalar da muka yi irin tallata wannan gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ba. Kuma a koda yaushe kaga mutane yan adawa ma gori suke mana akan mun yi musu tallan Muhammadu Buhari, amma an zo daga baya an basu da kuturin bawa. Da haka kiran dai da muke da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi tunanin talakawan Najeriya da suka kankara kaki suka zaɓe shi, ko kuma suka ji ka ɓata lokaci ga rana ga ruwa ga zafi suka zaɓe shi, to fa ya tuna ba zaman Abuja ba. Kuma idan muka ɗauka kaga shugaban kasa idan ya gama mulkin nan Kaduna zai dawo ko Katsina. Dan haka ya duba talakawan da suka mai wannan al'amari, kullum ana sata mutuncin, a ɗauke mutuncin, a kashe mutuncin, a je wani lokal gamitin ma gaba ɗaya a kashe mutane gaba ɗaya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari idan hankalin shi yake wayo ya duba arewa nan, mu ake wa gori mu da muka kallon shi, da muka fata alkar Allah ya sa wannan magana ta kai ga kunnen shugaban kasa Muhammadu Buhari. A tsari lafiya Alhaji Musa Garo na
mu. To mun gode Alhaji Musa Garo daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Niger.
Kuma balle kana magana da injiniya mai gero makirin lokon dogon jihar Niger.
To injiniya mai gero, menene ra'ayinka?
To tsakani da Allah, wato ra'ayi na Haji Baballuwan ga bala'i da ya faru arewacin Najeriya, sassacen jama'a da tunafan da ake da fasi, wato baki yan kasan waje sun yawa Najeriya. In ba an ɗauki matakin kowa ya koma ƙasar su koko a yi bincike ba, to wallahi wanga bala'i Najeriya ba zai sauki ba, saboda sun bar ƙasar sun taho Najeriya suna ɓata gari ya yi wa'ayi an samu yan ƙasa waɗanda a ɓata gari sun haɗe suna tsanna. To in ba an ɗauki mataki ga baki ba akwai matsala. Sannan shi Buhari ya ji tsoron Allah, bai bai da wani an kai wahala da Buhari, amma yanzu Buhari ya dawo ya ɗauki wanda sun kai wahala da shi ya basu, ya ɗauki wanda ba ya wahala kun rigu ya sa su gaba gaba. To ta yaya za a yi su ba shi shawara kwarai? To gaskiya shugaba Buhari akwai matsala tsakani da Allah, wallahi ya yi gyara in yana gyara, don akwai matsala. Wanda sun kai wahala shi an kai wahala da su sai an basu ƙasa, wanda ba su yi wahala kun su ya ɗauko dan ya dawo shi su a gaba gaba. To gaskiya akwai matsala da sai Buhari.
Mun gode injiniya daga jihar Niger. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kogi, waye akan layi?
Alhaji Ibrahim mai shayi Oji.
To Alhaji Ibrahim mai shayi, menene ra'ayinka?
Daga Amkwa local government.
To muna jinka.
Yawa ra'ayi na dai shiwa gaban ni dai a gaya musu abin da su yi adalci ga mutane adalci. Saboda abubuwan da suke cewa za su yi ba sa yi fa. Ba sa yi. muna roƙon su da su muna adalci.
To mun gode Alhaji Ibrahim Meshai daga jihar Kogi. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
To Aziza Balle, barka da lantarki.
To muna jin ka Murtala, menene ra'ayinka?
Murtala, Allah ya kira ku daga garin Jasa a kasar tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
To Aziza Balle,
muna jin ka.
Yau halatta mai albarka na Najeriya ba?
Eh.
To ba za mu daina mata addu'a ba, kuma kane ce tun farko ba da su za ta mulki ba, kuka gaya wa mutane kyawun manufofin ta, to haka kuma ba za mu gance ku ce mu gaya mata ba, sai mu masu faɗa ne ba masu faɗa da ita ba, kuma mun san waɗannan duk bayan da muke yana nan a rubutu kun ake kila wata rantsar sun ku za ku ɗauko shawaran da kike ba su kila ku sa mun su san mun gaya musu gyara shi abin da ya kamata arewa, domin lokaci zai iya maimaita kanshi, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi, waye akan layi?
Ibrahim Umar ne.
To Ibrahim Umar, to Ibrahim Umar, menene ra'ayinka?
Ra'ayina da shi ne ranka ɗaya, gaskiya matsaloli ga ƴan da talakokin Najeriya akwai wahala wallahi, shugaban ƙasa bai muna adalci ba gaskiya.
To kamar wani irin rashin adalci ne ba ya muku ba?
Kamar dare mu talak.
To mun rasa Alhaji Ibrahim. Yanzu mun sami kira daga jihar Borno, waye akan layi? Hello, waye daga jihar Borno? To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Yobe, waye akan layi?
Alhaji Lawan Sani.
To Alhaji Lawan Sani, menene ra'ayinka?
Dambolan ne buzu.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Yawa, ra'ayina dai a yau shine ina roƙon ƙasar mutanen ƙasar mu yan Najeriya, musulmin mu da kristocin mu su gaba da addu'a, wannan shine mafita, banda shi ba mu da wani abu. Yawa, domin Allah muje kun bayin sa ne, kuma duk yayin da ka roƙe shi yana jin ka. Yawa.
To mun gode Alhaji Lawal Sani Dambuwa daga jihar Yobe. Yanzu mun sami kira daga jihar Naija, waye akan layi?
Kuna magana ne da Balani Fulani da Ushishi, ya Niger ke tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Ushishi, menene ra'ayinka?
Gaskiya ra'ayina a yau zan kira daga wannan jihar Naija, da kada aikin da fara nan kan tarki tsakanin Niger da Ushishi. Aikin ka da tarki ne a kai shekara ɗaya da rabi kenan har yau. Ya kike cikin yau muna roƙon gwamnati jihar Naija don Allah ko ba komai ya kashe kuɗin lokacin da ban ya kai mana wannan aikin ba ta taɓa kuɗin gwamnati jihar Naija ba, saboda a kullum muna taɓa cikin duhu ya ishe mu haka nan, aikin da bai kai kawo ba ya taɓa kuɗin gwamnati jihar Naija, aikin da bai kai kawo ba gari karamar kowa ba, to muna so a daina shi account a ba mu kuɗin mu mun karɓa wannan aikin da shi. Na shawarar kenan da cewa kike da kuɗin da kanin kafin ka fita daga iya.
To mun gode Malam Ushishi daga jihar Naija. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, muna godiya ƙwarai da gaske, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa ƙarfe 4:53 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice. Ƙasar Kamaru tana fuskantar matsaloli da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad, a yayin da aka yi wa ƙasar ta Kamaru alƙawarin cewar za ta haɗa gasancin kofin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka a shekarar 2021, amma shugabannin suna yi wa ƙasar ta Kamaru barazana cewar muddin da yi idan har ƙasar tana yin nawa wajen gina filayen ƙwallon ƙafa, to za su iya miƙa wa ƙasar Algeria. Wannan ne yasa na tambayi masanin sha'anin ƙwallon ƙafa Coach Sulemani, ko kasa ta Kamaru tana hoɓasa wajen ganin cewa ta kammala gine-ginen filayen wasannin kuwa?
Binda zan yi faɗa akan wasan kofin Afirka na 2020 da 2021 wanda Kamaru take niyan haɗawa, ake gani kuma kaman ba za ta kai ba, kaman za su sake fadawa. To abinda zamu ya faɗa, ina da hange guda biyu. Na farko shine abinda ya kawo jinkiri da aka kwace a hannunsu a wannan lokacin shine kaman su filayen wasan da ake da ba kammala ba a wannan lokacin, amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da aka ake ginawa. Kaman ka dauki birnin Duwala, shi babban wannan filin da ake an kammala ma a nan Japoma, in ka dauki ma shi ma Stade Onispo kaga an kammala. To in ka dauki kaman birnin Garwa da su Bafusam su ma an kammala wayannan su filayen din, sauran abin da ya sauro ba yawa kaman kamun wannan lokacin wasan za gama su. To babban alubalen da ake samu na filaye shine a garin Yaounde, wannan babban shi filin wanda yake daukan sunan shugaban kasa Paul Biya, wanda har yanzu an samu jinkiri da yawa akan kammala shi, saboda wannan ne mutane suke gani kaman za sake kwacewa a hannun Kamaru. A'a, ni kanna da hange guda biyu. Na farkon hangen shine wannan filin in an samu ma ci gaba, don me yasa nace an samu ci gaba? Ka san shi filin an ba wa kaman wannan masana'antan wanda ake kiranta Piccini na kasan Italy, su aka ba wannan ginin wannan filin in. To da aka gaba su kammala a wannan lokacin da ake so ba, yanzu gwamnatin Kamaru ta kwace a gurin su ta ba wa Majil, wanda su kuma a kasan Canada ne su suka gina wannan filin da na Duwala wanda ake kiran shi Stade Onispo.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni daga Jamhuriyar Kamaru. Masu sauraro, kafin mu karkare shirin namu ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To a yau Juma'a, Amurka ta sake kakaba sabbin takunkumi akan Iran a wani mataki na mai da martani kan harin makamai masu linzami da Iran din ta kai kan dakarun Amurka a Iraki. Hukumomin Amurka har ila yau sun sha alwashin kakaba wasu takunkuman da za su kasara tattalin arzikin kasar, idan har hukumomin Tehran suka ci gaba da abin da Amurka ta kira ayyukan ta'addanci. Sakataren Baitul Malin Amurka Steve Mnuchin ne ya bayyana wannan sabon mataki a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House a yau, inda ya ce takunkuman za su kaikaici fannonin kere-kere da kamfanoni da za su haƙar ma'adinai a ƙasar ta Iran. A kasar ta Iran dai ta musanta zargin da ake cewa makamanta na linzami ne suka kabo jirgin saman fasinjan kasar Ukraine din nan da ya fada a wajen birnin Tehran. Hukumomin na Iran sun nemi Amurka da Canada da su gabatar da bayanai kan hadarin, wanda ya sanadiyar mutuwar daukacin mutane 176 da ke cikin jirgin. A yau Juma'a, shugaban sashen kula da zirga-zirgar jirage a Iran Ali Abdizade ya faɗa wa manema labarai cewa abin da Iran za ta iya tabbatarwa shine babu wani makaminta mai linzami da ya taba jirgin. Ya kuma ƙara da cewa idan har Amurkan da Canada suna da tabbacin cewa makamin Iran mai linzami ne ya harbo jirgin, to su fito su gabatarwa da duniya hujja kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada. An tura akalla ƙarin dakaru 1,000 zuwa yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a ƙasar Kamaru gabanin zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a yi ranar 9 ga watan Fabrairu, duk da cewa mayakan 'yan aware sun sha alwashin haifar da rudani a lokacin zaben.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci John Ellison, Muhammad Hafiz Baballake ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.